أعوذ بالله yau asabar shida ga watan sha'ban hijira ta 7
januari 1995
muna karatun
littafin bayanin wujudin hijira ta Imam Bukhari na Imam Al-Mu'minin
Abi Muhammad
الشيخ عثمان بن معنى بن الضوضي الطلاب عليه رحمة الله
أجي من يكرا أيها في شيخ يتي الفصل الرابع فصل نهض في تحريم موالاة الكافرين في تحريم موالاة الكافرين كما دا عينهم حرمتي أكن نولا سويا بكونا دا جئنتر كافري دا دكا نوء إنسو شهو يتي فأقول وبالله التوفيق نعم يفني نعم نيمن داتي واغا الله فإنتي إن موالاة الكفار محرمة nuna soyayya ga kafirai haramun ne a cikin addinin musulunci kitaban qur'ani ya tabbatar da haka wa sunnatan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihiya ta tabbatar da haka wa ijma'an ijma'i kuma mai inganci ya tabbatar da haka ma'ana ba yadda rayuwar musulmi za ta tafi a miƙe matuƙar suna son kafirai matuƙar suna son mushrikai matuƙar suna son murtaddai sai ya zama kiyayya da gaba ta bayyana wurjanjan a tsakaninsu da kafirai to sa'an nan al'amarin musulmi zai tafi daidai amma matuƙar zai zama musulmi suna nuna soyayya su ga kafirai to za su samu ci baya kuma za su samu cikas a harkokinsu amma kitab a cikin alqur'ani dai faqaulullahi ta'ala maganar Allah madaukaki da Allah yake لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين كذا مؤمنين سكي ستوكي كافرين سزم أولياء سزم سوه مسوه ينسو من دون المؤمنين سربد مؤمنين معنى إن أكتش وأن كافرين كوانا مشركين كوانا مرتدين wannan bai halatta ka dauke shi ya zama abokinka ba ko amininka ba ko ka nuna mishi kauna ko soyayya ba ɗan uwanka muminai waɗanda su ne shari'a ta wajabta maka soyayya a tsakaninku Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ma'ana yake daukar kafirai su zama su ne aminan shi ko abokan soyayyar shi falaysa minallahi fi shay'in to bai da wata alaka tsakanin shi da ubangiji ko kwaya daya ma'ana Allah baya kaunar shi ba ruwan Allah da shi sai shehu ya fassara wannan da aya da cewa ai min dinillahi wato ba ainihin cikin addinin Allah ma'ana ya fita cikin addinin Allah kenan kama fi takmulati tafsiri Abdurrahman Suyuti kamar yadda yazo cikin tafsirin Jallalain wa qala ta'ala dadin dadawa Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina Allah yace ya ku mu'minai la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin kar ku dauki kafirai su zama sune masoyanku ku rabu da ainihin mu'minai ɗan uwanku ko kuwa kuna so ne ku sa wa Allah wata hujja ta sarari wanda zai gane cewa ku munafikai ne ma'ana duk sa'an da mu'mini ya dauki wani kafiri yana ainihin son shi to ya bayyana wa Allah kenan cewa shi munafiki ne Allah ya samu hujja ta farari wanda zai kama shi akan cewa shi munafiki ne shine Allah yace aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna so ku samu ku kafawa ainihin wato Allah ya kafa muku hujja ne hujja ta farari akan cewa ku munafikai ne sai shehu ya fassara da cewa burhanan bayyinan ma'ana hujja ta farari wanda Allah zai gane ala nifaqikum akan munafincin ku kuna son Allah ya gane ku munafikai ne ma'ana duk sa'an da ka nuna soyayya ga kafiri to Allah ya samu damar ya kama kai azabtar da kai azaba mai radadi akan cewa kai munafiki ne kenan don ba zai taba yiwa abubuwa biyu su hadu a lokaci guda ba kana son ainihin mu'minai kuma kana son kafirai ba zai taba yiwa ba wa fi madarikit tanzil yazo a cikin madarikut tanzil wato shine aka fi sani da tafsirin nisafi yace fa hukumuhu hukumuhum hukuncin duk wanda yake son kafirai to hukuncin su ma'ana shi ma kafiri ne kenan summa qala sa'annan sai ainihin shi al-imam an-nisfi ya fadi a cikin tafsirin shi cewa wa hadha taghlizu min Allah ta'ala wannan ainihin Allah ya kaurara magana ya tsananta ta wa tashdidin fi ittikhadhi din fi wujubi mujanabati al-mukhalif fi ad-din Allah ya tsananta matuka wajen wajibi ne mutum ya nisanci duk wanda suka yi sabani a addini duk wanda ya zama addinin ku ba ɗaya bane addinin ka addinin musulunci ne shi addinin shi kafirci ne addinin ka musulunci ne tsantsa shi ku addinin shi akwai shirka a ciki to Allah yana a ina to na'am inda yace burhanan bayyinan ala nifaqikum ko kama fa takmulati tafsir Abdurrahman Suyuti haka yazo a cikin ainihin tafsirin Jalalain wa qala ta'ala sai Allah madaukake yace wa man yatawallahum minkum duk wanda ya nuna ainihin soyayya ga kafirai daga cikin ku musulmi fa innahu minhum to shi ma musulmin ya zama daga cikin su kafiran shi ma ya zama kafiri kenan wa fi madarikit tanzil yazo a cikin madarikit tanzil tafsirin nisafi fa hukumuhu hukumuhum aka ce fassara wannan aya shine hukuncin musulmin da yake son kafirai to hukuncin sa daya shi ma kafiri ne summa qala sa'annan sai shi malamin yace wa hadha taghlizu min Allah ta'ala wannan kaurarawa magana ne daga Allah madaukaki wa tashdidin da kuma tsanantawa fi wujubi mujanabati al-mukhalif fi ad-din dangane da wajabta ka nisanci duk wanda kuka yi sabani a addini kai kana musulunci shi yana kafirci kai kana musulunci tsantsa shi yana shirka yana hadawa da musulunci to wajibi ne sai ka nisanci wannan mutumi saboda kun saba a addini wa qala ta'ala dadin dadawa Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba ya ku mu'minai kar ku dauki waɗanda suka maida addinin ku abin wasa da kuma sakarci ma'ana su sun dauka addinin ku wasa ne addinin ku wargi ne min allazina utul kitaba daga cikin kristoci waɗanda aka ba su littafi da yahudu min qablikum aka ba su littafi kafin ku wal kufara da sauran kafirai da dukkan nau'o'in su ma'ana da maguzawa da mushrikai da duk waɗanda ainihin suka kafirce to kar ku rike su su zama auliya kar su zama masoyan ku don addinin ku sun dauke shi wasa ne sun dauke shi aikin banza ne wattaqullaha ya ku mu'mine ku faji tsoron Allah in kuntum mu'minina in dai ku mu'minan ne da gaske ma'ana tsoron Allah anan ishara ne akan tsoro yana daga cikin tsoron Allah ya zama kana gaba da ainihin kafirai kuma baka dauke su sun zama masoyan ka ba قال المفسرون في بيان معنى هذه الآية شيو يتي معلمان تفسيري سنفتي دنغني دمعنر ونن آية شيو وقد رتب النهي عن موالاتهم عن اتخاذ دينهم هزوا إيماء على الإلا شيو يتي معلمان سكتي في ألا يجيرنت هني قمد أينهن سويا ذكافري معنى ألا يجنجنا hanin da yayi akan ainihin nuna soyayya da kafirai da ainihin ga kafirai an ittikhadhi dinihim huzwan saboda suna daukan addinin su wasa ima'an alal illa Allah ya nema kan Allah yana nuni ga ainihin wato illar da tafa yace kar a dauke su zama masoya sun dauki addinin ka kai da kake yi wasa, su ma addinin su sun dauke shi wasa. Wannan shine dalilin da yasa aka ce karka nuna musu soyayya, wato gaba ɗaya su basu dauki addini ya zama wani abu mai kima a wurin su ba. Addinin ka sun dauka aikin banza, su ma nasu din sun dauke shi aikin banza. Wannan shine dalilin da Allah yake nuna maka hadarin su, shi yasa dole ka ki su, dan su gaba ɗaya sun maida addini wasa ne. وتنبيها على ان هذا شان ان من هذا شانه بعيد عن الموالاه كما الله yana nuna maka cewa duk wanda ya zama irin wannan ne halin shi, ma'ana shi ya dau addini wasa, to wannan mutum sai an nisance shi da ainihin soyayya, ma'ana karka kasance ka kusantar da soyayya gare shi, sai kai nesa da shi dangane da nuna mai soyayya. Jadirun bil muada shine kuma yafi dacewa da cancanta akan ka nuna mishi kiyayya. An fahimta ko? Duk wanda ya maida addini wasa, to wannan mutum ya zama kafiri, don haka dole ka nisance shi wajen soyayya, dole kuma ka ainihin nuna mishi kiyayya gaba, bakar gaba da kiyayya a fili a sarari. Wa qala ta'ala, Allah ya ce illa taf'aluhu, matukar ba ku yi haka ba, matukar ba ku nuna soyayya ku ga mu'minai ba, ba ku nuna kiyayya ku ga kafirai ba, ay tawallil mu'minina wa qat'il kufar, matukar ba ku nuna soyayya ku ga mu'mine da yanke zumuncin ku tsakanin ku da duk wani kafiri ba, ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, to fitina babba za ta faru a duniya, sa'annan kuma banna za ta yadu a cikin duniyan nan. Sai mu lura da kyau mu gani, karya wannan ka'idar da Allah ya ce illa taf'aluhu ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, matukar ba ku nuna soyayya ga ƴan uwanku musulmi mu'mine ba, fitina za ta faru a bayan ƙasa, haka kuma matukar ba ku nuna kiyayyarku da yankewarku da kafirai ba, fitina da banna za su faru a bayan ƙasa. A yanzu nafsu shay, tabbas wannan abin ya faru, amma me ya jawo? Muminai ba su nuna soyayya ga ƴan uwansu muminai, suna nuna soyayya ga kafirai, sa'annan muminai ba su yanke alaka da ainihin kafirai, suna yanke alaka da muminai. Wannan shine abin da ya kawo haka. Sai yake bi quwwatil kufri, inda bannar za ta faru da fitina shine kafirci zai yi karfi a duniya, wa da'ful islam, musulunci kuma sai ya rauni. Haka ya faru ko bai faru ba? Abin da ya jawo shi kenan kwaya biyu, rashin nuna soyayya ga muminai da kuma rashin nuna kiyayya ga kafirai. Wannan sai ya jawo musulunci sai ya rauni, kafirci sai ya karfi. Yanzu har gani ake kafirai ne yanzu ke jan duniya, sai yadda suke so haka za a yi. كما في التكملة تفسير عبد الرحمن السيوطي كما يدي ذو أتكين تفسير جلالين. وفي تفسير الخازن ناقع من دليل دي يسا عين هين يكي تيوى تكملة تفسير إمام المحلية فار تفسير في الله يمي رسوى في سيوطي سيك عرصة تو اندي عرصة دين إدن دقن شيه أسمان يتقو مغنغنو سيكي كما في التكملة چكوان تفسير سيوطي چكو يك عرصة واي أسلي باناشبن. Idan ko ya dauko a bangaren da shi ainihin al-muhalliyai ne, to sai ya ce a bangaren da muhalli din ne, haka shehu ya karrarabi. To kowanne daga cikin su Suyuti Jalaluddin ne, shi ma ainihin muhalli Jalaluddin ne, shi yasa ake cewa tafsirin tafsirul jallalaini, Jalaluddin al-muhalli, Jalaluddin Suyuti, don an hada su sai zama jallalani. To tafsirul jallalaini mudafa mudaf ilaihi, wannan mudaf ilaihi ya zama مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء. وفي تفسير الخازن أتجن تفسير خازن قال ابن إسحاق ابن إسحاق يتي جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين ألا ياسن يمهاجري دا أنصاري سنزم ما سسويا أتجن الدين المسلم دون سواهم banda wani wanda yake ba su ba, ma'ana duk wanda ya zama muhajiri ne da ansari zaka ga akwai soyayya tsakanin su. Mutum zai saki matar shi idan ta gama idda kuma ya aura wa dan uwan shi ansari, ai kaga wannan akwai soyayya. Ina fata an gane. Ka daurin faka suwa ka raba biyu, kayan da ke ciki ka raba biyu ka ba ansari, ka dau gonarka ka raba biyu ka bashi, ko menene ka raba raba daidai, sa'annan in ka mutu zai iya gadan ka, to shine kun ga Allah ya hada soyayya a tsakanin su. To duk wanda bai sifanti da sifa irin tasu ba, to wannan mutum bai daga cikin waɗanda Allah yake magana cewa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina taba'uuhum bi ihsanin, bai biyo su da kyakkyawan hali ba kenan, bai koyi da su ba.
ina fata an gane waja'al al-kafirina ba'dhum awliya'a ba'd sa'annan kuma Allah ya sa kafirai sun zama ainihin wato makiya masoya juna ne a tsakanin su kafirai suna da soyayya a tsakanin su ku lura da kyau ku gani yadda suke duk inda kafiri yake da jinsin shi gaba daya suna da ainihin soyayya a tsakanin su amma karka dauka wai wannan soyayya asali soyayya ce ta soyayya a soyayya ce ta su hade kai su nuna soyayya da kauna a tsakanin su dan su kashe addinin musulunci tsakanin yahudawa da kristoci akwai bakar kiyayya da gaba amma da addinin musulunci yazo sai suka hade kamar yadda yake haka al'amarin yake a kowane zamani mu lura lokacin da aka yi yakin Gulf dukkan kafiran duniya sai suka hade kansu gaba daya dan me dan za a yaki wata kasa kwaya daya wadda ke da'awan musulunci an fahimci wannan ko haka kuma abin ya faru a lokacin annin zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo yana fada da addinai gaba daya na kafirci sai kafirai suka hade gaba daya shine akai ghazwatul ahzab to haka misali ya ishe ku ku fahimta a kasar nan lokacin da aka dawo da da'awa akan alqur'ani da sunna da yan qadiriyya da yan tijaniyya da yan shi'a da duk wasu dangogi na murtaddai da mushrikan kasar nan sai suka hade kai dan su ga sun yaki addinin musulunci sau da kafa hayya kai baka bambance dan qadiriyya da dan ahmadiyya da dan tijaniyya da dan shi'a masallatan su sun waye gari sun zama daya amma a da idan dan tijaniyya ya je masallacin yan qadiriyya in yayi sallah ya saki hannu to abinda za a fara kwaba shi shine karka sake zuwa kawai haka za a ce in an ga bako ne to amma goban aka ganshi kawai sai dai ya ji duka sai dai ya ganshi ane mai karin ruwa asibiti a banga zo shi wa da kawai to amma yanzu fa yanzu an haɗe da shi'a da qadiriyya da tijaniyya da kashmandiyya da shaziliyya da duk fannoni na ahmadiyya da sauransu duk sun haɗe baka iya ganewa me yasa saboda musulunci tsantsa ya zo sai suka haɗe ƙarfi don su yaƙe shi ka lura yadda shi'a suke faɗa da musulunci haka yan ɗariƙa tijaniyya suke haka yan ahmadiyya suna taro wuri ɗaya suna a da kuwa ba auratayya tsakaninsu ba cinikayya ba magana da juna wannan ba zai je karatu wurin wannan ba gaba ɗaya amma yanzu duk sun dunkule sun zama abu ɗaya limaza limuharabatil kitabi wassunna ثم قال تعالى sa'annan sai Allah madaukake yace illa taf'aluhu matkar ba ku nuna kiyayya da gaba tsakaninku da kafirai da mushrikai ba wa huwa an yatawallal mu'minu alkafirina dunal mu'minina shine mutum musulmi mu'mini ya nuna soyayyar shi da kafirai matkar kuka ce haka za ku yi dunal mu'minina ku rabu da mu'mine ba za ku nuna soyayya ga ainihin mu'mine ƴan uwanku ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina za ta ainihin faru a duniya da kuma ainihin banna mai girma ma'ana matukar mumini yace zai nuna soyayya shi ga kafirai ya bar mumine ƴan uwan shi to ya sabawa abinda aka umarce shi na cewa ya nuna soyayya ga ƴan uwan shi mumine ko to fitina da ainihin banna za ta faru a duniya fal fitnatu fil ardi hiya quwwatul kuffari malan yace fitina wadda za ta faru a cikin duniyan nan shine kafirai su yi karfi su zama sai abinda suka yi so duk da cewa an hada fa United Nation Organization UNESCO ko wane ne ko duk da wannan ka'ida cewa duniyan nan gaba daya akwai majalisar dinkin ta amma kuma akwai wasu kasashe su suna da mukami na veto power duk abin da aka kulla a duk irin dinkin da aka dinke idan kasar America ta ce a'a to duk wannan ijma'i na duniya an wargaza shi haka kasar China haka Ingila haka Faransa waɗannan manya-manyan kasashe duk irin haɗin kan da duniya ta yi to suka ce su ba su yadda ba kwaya ɗaya ta ce ba ta yadda ba shikenan amma duk irin yadda ainihin wato duniya ta haɗe da Najeriya ko Gambia ko wata ƙasa ce za ta faɗa haka wa mai damu da ita to ina majalisar ɗinkin duniya ina adalci to me kawo haka muminai da suka waye gari su suna nuna soyayya su ga kafirai dan menene ba a hada majalisar dinkin duniyar musulmi kuma mu ce kasashen mu na musulunci ba ruwan su da kasashen da suka ainihin shiga cikin wancan kawance na majalisar dinkin duniya ta kafirai mu hada majalisar dinkin duniya ta musulunci ba ruwan mu da ta kafirci gaba daya duk abin da ya hada mu da kafirai mu ce ai ba abin da ya hada mu da ku, dan me ba za a yi haka ba? To abin da ya kawo shine asali din da aka dawo ana nuna soyayya da kauna tsakanin musulmi da kafirai, shikenan kun ga kafirai sun yi karfi. Wal fasadul kabir, banna ko mai girma huwa da'aful muslimin, shine musulmi su yi rauni a duniya. Ana can ana kashe musulmi a Bosnia, a Somali, a duk inda ka sani ana kashe musulmi, amma babu ruwan sauran yan uwansu musulmi. Saboda me? Saboda dama an gina su akan ainihin kiyayya da musulmi da musulunci, an gina su akan soyayya ga kafirai da kuma kafirci. Shikenan ko an ce an kashe wancan sai ka rinka tunanin to wani iri ne wannan, to ai ma mu ba ruwan mu da shi, ai ba kasan mu da ba. Shikenan kawai tunda ba kasar ko aka kashe ba, ba ruwan ka. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah madaukakin sarki yace ba za ka taba samun mutane wadanda suka yi imani da Allah da ranar lahira ba, yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, suna nuna soyayya da kauna da duk wanda yake ainihin ya saba wa Allah da manzon Allah. Ma'ana duk inda aka samu mumini tsantsa, to ba za ka taba samun shi kuma yana nuna soyayya ga wanda yake kiyayya da Allah da manzon Allah ba. Walau kanu aba'ahum, koda ubanninsu ne. Aka ce wannan aya ta sauka ne ga haƙƙin wasu sahabbai lokacin da aka yi ainihin yakin Badar. To walau kanu aba'ahum, sai aka ce asali ta sauka ne dangane da Abu Ubaid bin al-Jarrah, aminul umma, a yakin Badar da aka je baban shi kafiri ne, sanda aka je yakin Badar shi kuma mumini ne, ana cikin yakin Uban yake hari, yana samun shi kawai sai sara kanshi, sannan ya tsaga shi biyu, sai tawo da takobi jage-jage da jini wurin manzon Allah, yace ka gani mahaifina na je na kashe. Manzon Allah ya kama hannun shi ya girgiza, yace Abu Ubaid ibn al-Jarrah aminul umma, shine sanda Sayyidina Umar zai rasu yace da a ce Abu Ubaida bin al-Jarrah ya kawo yanzu da rai, yace da ba zan ba ku ainihin zabin shugabanci bayana ba, tafin ce na nada shi ya zama halifa bayana, tunda manzon Allah ya ce shine amintacce a wannan al'umma, shine aminin al'umma, ce to amma Allah ya mai rasuwa, dan haka cikin ku zaba halifa. To amma al-ibratu la bi khususi sababin nuzul, inma hiya bi umumil lafz, cewa da aka yi walau kanu aba'ahum, ta sauka gare shi ba wai ya shafe shi shi kadai bane, har tashin alkiyama bai halatta ga duk mumini ya nuna soyayya da ainihin wato kauna ga duk wanda ya saba wa Allah da manzon Allah ba, koda uban shi ne bai halatta ba. An gane ko? Aw abna'ahum, ko kuma ƴaƴayansu. Aka ce wannan kuma sayyidina Abubakar Siddiq, ranar da aka fito yakin Badar din, dan shi Abdurrahman lokacin bai musulunta ba, shi Abdurrahman da ya hango Abubakar sai ya kauce, Abubakar ko yana ta neman shi, ina yake yau na same shi a daidai in kashe a karkashin jihadi na Ubangiji, dan shi ne na cikin shi Abdurrahman wan Aisha. To sai bai ganshi ba, sai da suka dawo gida aka zo ana juya labari, yace ai da na ganka baba sai na kauce, yace ai ni na neme ka da na ganka da tunda na aika da kai lahira. Aw ikhwanahum, ko kuma ƴan uwansu, wannan kuma aka ce dangane da ainihin haƙƙin Hamza. Hamza ya kama wani wanshi, uwa ɗaya uba ɗaya ya kashe a wurin wannan ainihin yakin Badar, saboda kafiri ne. Aw ashiratahum, ko kuma sauran danginsu baki ɗaya. Can ƙarshen aya sai Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul iman, wanda duk kaga ya haka to Allah ya tabbatar da imani a zuciyar shi ne. In ba tsananin imani da cikashi a zuciyarka ba, yaya za a iya kama mahaifinka ka kashe, ko ka kama ɗanka ko wanka ko ƙaninka ko kawunka ko wani dangi naka? Dan me? Dan saboda Allah ne ya ce a kashe shi tunda kafiri ne, in ba da imani ba baka iya yin haka. Na fata an gane. Sai ƙauna ta dangantaka ta jini sai ta rinjaye akan kiyayyar da Allah ya ce kai akan addini. Bal yaqsudunahum bisu'i, ma'ana ba za su nufe su da soyayya ba, sai dai su nufe su da mummunan abu da kiyayya. Wa yuqatilunahum, sa'annan su yaki ƴan uwansu da iyayensu da danginsu alal imani, saboda ba su da imani kafirai ne. Kama waqa'a li jama'atin min as-sahaba, kamar yadda ya faru ainihin ga wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, su ne waɗanda muka ba da labari. Kama fi takmulati tafsir Jalaluddin al-Muhalli, kama yadda yazo a cikin tafsir Jalaluddin al-Muhalli, shine wanda nake fadi da su, tafsirin Jalalai ne daya bangaren kenan. Wa qala ta'ala, shi Suyuti yayi daga Baqara ne zuwa surat al-kahfi shi ainihin jalaluddin al-muhalli ya fara daga nasi ya fara sai sama ya je tsakiyar surat al-kahfi sai ya rasu sai siyudi ya dauka ya karasa daga kahfi din ya karasa zuwa sama saboda haka zaka ga duk fassarar ayar da ta shafi sama daga baqara zuwa kahfi zaka ga jalaluddin abin nan siyuti ne ya fassara daga kuma kahfi zuwa ƙasa zuwa nasi zaka ga muhalli ne shi yasa an ka dubi wannan aya zaka ga ta zo cikin ainihin suratul mujadala ne an gane ko
wa qala ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku mu'minai kar ku dauki makiyana kuma makiyanku su zama sune masoyanku makiyan Allah kuma makiyan musulmi ka dauke su sune su zama masoyanka tulquna ilaihim bil mawadda kuna ainihin nuna musu kuna fuskantar su ainihin da soyayya da kauna bainakum wa bainahum kuna nuna soyayya da kauna a tsakaninku da su kama fi tafsir jalaluddin al muhalli kamar yadda yazo a cikin tafsir jalaluddin al muhalli ma'ana bai halatta ba kenan an gane ko ka nuna ainihin soyayya ga kafirai ko mushrikai waɗanda suke makiya Allah ne to dangane da hujjoji da Shehu Usman ya kawo kenan a cikin abin da ya shafi haƙƙin Al-Qur'ani a cikin sunna fa sai Shehu yace wa amma sunnatu faqad waradat ahadithu kathiratun fi nahyi muwalatil kuffar sunna kuwa to haƙiƙa hadisai da yawa sun zo waɗanda suke bayani cewa shari'ar musulunci ta hana mu'minai su nuna soyayya ga kafirai minha daga cikin hadisan qauluhu alayhi salatu wassalam maganar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da yace al mu'minu wal kafiru da mu'mini da kafiri la tataraa naruhuma wutar su ba ta haduwa a wuri daya dole in ta daya ta tashi sai ta daya ta mutu in ta daya ta tashi sai ta daya ta mutu ba yadda za a yi mu'mini da kafiri su haduwa inuwa daya ko wajen soyayya ko wajen zama a gida ko wajen zama a duk abin da ake na rayuwa addini gaba daya ba yadda zai yi sai shehu yace qalal ulama'u sai malamai suka ce ma'anahu ma'anar wannan ainihin hadisi annahuma la yumkinu tawaddudu bainahuma ba zai yi tsakanin mu'mini da kafiri a samu soyayya ba walal munafaha haka ba zai samu ai samu nasiha tsakanin kafiri da mu'mini ba walal musakana haka ba zai yi a samu ainihin zamantakewa da mu'mini da kafiri ba wadannan abubuwa guda uku ba za su hadu ba soyayya nasiha sa'annan zamantakewa tare duk wadannan abubuwa ɗayan su ba zai gudana tsakanin wannan mu'mini ne wannan kafiri wannan mu'mini ne wannan mushriki wannan ba zai taba yiwuwa ba قاله سيدنا مختار بن احمد بن ابي بكر الكنتي في النصيحه الكافيه ياتي الشيخ سيدنا مختار بن احمد بن ابي بكر الكنتي شي يفدي ا cikin littafin shi an-nasiha al-kafiya dangane da sunna kenan wannan hadisi sahihi ne abu dauda ne ya ruwaito shi wa amal ijma'u ijma'i kuwa shehu yace faqad ittafaqa ulama'u sunna malamai na sunna sun hadu ala tahrimi muwalatul kuffar akan haramcin nuna ainihin wato soyayya ga kafirai illa fi waqtil mukhalafa makhafa sai dai a lokacin da ya zama ka shiga cikin halin tsoron su sai kafirai suka tare ka suka ce in baka fadi ka ba za mu kashe ka sai kaga kana jin tsoron su to sai ka nuna musu ainihin soyayya ka fadi abin da ainihin suke so da baka amma zuciyarka ba tare da ta kudurce abin da kake fadi ba likaulihi saboda ainihin maganar Allah ta'ala madaukaki da yace illa an tattaqu minhum tuqa sai dai fa in kun shiga cikin halin tsoro na su kafirai to ya halatta gare ku sai ku nuna musu ainihin wato soyayya to anan ne nake so in yi magana akan taqiya da shi'a suke yi saboda shi'a sun dauki ahlus sunna cewa kafirai ne sai suka ce zaka nuna taqiya in ka shigo cikin ahlus sunna zaka bi su sallah za ku yi mu'amala gaba daya da su amma kai kana nan da kudurci akan aqidarka ta shi'a a zuciyarka sai suka yi amfani da wannan aya haka yazo a cikin dukkan tafasir din su cewa illa an tattaqu minhum tuqa minhum ay min ahlus sunna in kana jin tsoron ahlus sunna ka shiga cikin su kai shi'a ne sai ka nuna musu tafiyar ku daya addinin ku daya kai ma sunni ne duk abin da za su yi sai kai
amma a zuciyarka kana kudurta da cewa su kafirai ne, ka shiga halin tsoron su ne, dan haka ka nuna musu abin da suke so a yanzu, dan ka kubuta da ainihin rayuwarka. Ina fata an gane. An gane wannan ko? To, wannan kenan. To, idan mun fahimci wannan da kyau, za mu gane cewa babu mamaki yadda 'yan shi'a suka rikide da mu ahlus sunna a yanzu, don sun ɗauki ƙarya sun jingina ga al-imamu Ja'far as-Sadiq, wal-imamu Ja'far as-Sadiq bari'un min hadhihi al-kadhibat kulluha. Ja'far as-Sadiq mutum ne na gari, yana daga cikin bayin Allah, jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba ruwan shi barrantacce ne daga dukkan abin da shi'a suke yayimowa na kafirci da bid'a da shirka da ƙarya suke jinginawa gare shi. Wai suka ce Ja'far as-Sadiq ya ce at-taqiyatu dini wa dini abai, taqiya shine addini na ni da iyayena, ma'ana ko da kuka ganni tare da ahlus sunna to haka iyayena ma suka zauna da su, amma ba wai dan ni ahlus sunna bane. Wai haka suka ce Ja'far as-Sadiq ya fadi. Wannan magana ba ta da asali daga Ja'far as-Sadiq, waɗanda suka ruwaito ta cike da maƙaryata da 'yan bid'a suke a cikin isnadin, ƙarya ne batatan koda a shi'ance, balle kuma a takhrijance, takhriji da daqiq al-ilmi na ahlus sunna, wannan ƙarya ne 100%. Ina fata an gane. Wannan aya tana magana akan kafirai waɗanda ya tabbata kafirai ne na asali, ko kafirai ne waɗanda sun shigo musulunci sun yi ridda, ko kuma waɗanda suke ainihin mushrikai ne. Shine ainihin Allah yake magana akan haka. Abinda zai taimake ka wajen fahimtar wannan shine ainihin sababin nuzul. Shi yasa ko tafsiri kake aka ce akwai wasu shurut waɗanda sai ka cika su zaka iya zama wajen tafsiri na Al-Qur'ani. Waɗannan shurut sai ka san su, in ka san su za su taimake ka ka san yadda fasara Al-Qur'ani take. Daga ciki akwai ka san ainihin al-qira'at, ka san kira'o'i gaba ɗayan su, ba wai kira'o'i bakwai ba, kira'o'i guda goma ne sun ka inganta. Ina fata an gane. Sa'annan ka san ainihin ulumul Qur'an, sa'annan ka san yadda ainihin tarihi na musulunci yake, don in baka san tarihin musulunci tun daga farkon shi har zamanin da ka zauna ka ne mutane fassara da tafsiri na Al-Qur'ani ba, dole za a yi ta samun shirme da kurakurai a cikin tafsirin ka. Sa'annan a dawo bangaren hadisi, dole ka san ainihin hadisi, ka san ilimin hadisi, ka san hadisai sahihai, ka san waɗanda suke da'ifai ne, don in ba haka ba ƙarshe abin da zai faru, za ka zo kana fassara Al-Qur'ani da da'ifan hadisai da Isra'iliyat, abubuwan da aka ɗibo daga cikin Bible, New and Old Testament, kana fassara su. Saboda me? Saboda an samu wasu daga cikin fastoci da Reverend Fathers na da can da suka shigo cikin addinin musulunci, suka yi karatu suka zama malamai, sai suka dawo suna fassara ainihin Al-Qur'ani da irin fassarar da suka fahimta a cikin addinin Kirista da can daga Bible. Misali, da Allah yake cewa wa fadainahu bi dhibhin azim, mun fanshi annabi Isma'il bi dhibhin azim, da wani abin yanka mai girma, sai suka ce az-zabihu Ishaq, annabi Ishaq ne wannan da aka yanka. Qur'ani ko da kanshi ya tabbatar da cewa annabi Isma'il ne, hadisai sahihai sun tabbatar da haka, amma ya zo a cikin hadisi dha'ifi cewa az-zabihu Ishaq, annabi Ishaq ne wanda aka yanka. In baka san ilimi na mustalahil hadisi ba, baka iya ware hadisai sahihai daga da'ifai, baka iya ware mawqufai daga marfu'at, baka iya ware maqtu'at daga ainihin waɗanda suke marfu'ai sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallama, yaka ɗibo irin waɗannan yaka zo ka fassara. Baka san waɗanda suka shahara wajen tafsirin Al-Qur'ani daga cikin sahabbai ba, kamar su Abdullah ibn Mas'ud, su Abdullah ibn ainihin Abbas, su Sayyidina Umar, su Sayyidina Abubakar, duk sai ka san waɗannan. In baka san su ba, duk zai yiwu ainihin ka san yadda, ba zai yiwu ka san yadda zaka ainihin fassara Al-Qur'ani da abin da ya inganta ba. Kamar yadda an waye gari an ɗauko tafsiri an jingina shi ga ainihin Abdullah ibn Abbas, Tamir al-Miqbas fi tafsir Ibn Abbas, wannan faƙarya ne fa wallahi, ba Ibn Abbas ya rubuta ba. Cikin sahabbai babu wani sahabi ko kwaya ɗaya da ya rubuta littafi wanda za a kira shi da littafi ko tafsiri ko littafi na hadisi, sai Sayyidina Ali da ya rubuta sahifa. Aka zo aka same shi aka ce ya Ali, ku ne ahlul baiti, ku ne mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko manzon Allah ya ban muku wani abu bayan Al-Qur'ani da Sunna? sai yace ba abinda annabi ya bayyana mana baitin alqur'ani da sunna, yace sai dai wannan sahifa, sai wannan takarda da na kwafi ainihin wasu abubuwa na hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi. Sai aka ce to nuna mana mana, sai bude cikin kuben takobin shi, sai zaro ta takarda ce nan nadaddiya, sai aka bude sai aka ga hadisai ne a ciki. Daga cikin hadisan akwai hadisan da yake duk Bukhari da Muslim sun ruwaito su, cewa Allah ya la'anci wanda ainihin yayyanka ba dan Allah ba, Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayen shi, Allah ya la'anci wanda ya runtan fili, Allah ya la'anci wanda ya ainihin tattaro dan biri'a ya daure mai gindi ko ya saka shi a gidan shi. Irin waɗannan hadisai ne. Mun fahimci wannan ko? To wannan sahifa ta Ali ibn Abi Talib an rubuta ta, ƴar karama ce haka, kamar ta kai rabin bulugul maram, ɗan ƙaramin littafi ne. Amma bayan haka a ce wai Abu Huraira ya rubuta tafsiri, yana nan mujallaji 1000. Haba jama'a, ina za ku yi da irin waɗannan ƙarerayi? Abdullahi bin wannan tafsiri na Abdullahi bin Abbas, Fairuz Abadi sahibul Qamus al-Muhit shi ne ya rubuta shi, yana ciro maganganu ne waɗanda aka jingina ga Abdullahi ɗan Abbas. Yana sai ce duk da ya gama haɗa, sai ce tafsirin Ibnu Abbas, Ibnu Abbas bai san wannan tafsiri ba. Wasu maganganun daga ciki ban kaura ne, ba inda za su tabbata daga Ibnu Abbas. Dan yaya za kai ka tabbatar da kai ka rayu a ƙarni na 6, ma'ana tsakaninku da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama aƙalla akwai kamar shekaru 600 ko 700, don Allah yaya za ka iya cewa sahabi kaza ya ce kaza kai tsaye wannan abu ya zama gaskiya? Dole sai da isnadi. Shi yasa Imam Malik yace al isnadu min ad-dini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Magana Imam Malik da Abdullah ibn al-Mubarak, al isnadu min ad-dini, haka Imam Malik yace, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Saboda haka ku kalli irin mutumin da za ku karba addini a wurin shi, ba dan bid'a ba, ba wanda yake ainihin mai son zuciya ba, ba fasiki ba, ba mujrimi ba, ba mai mantuwa ba, sai ya zama ya cika dukkan sharuɗan da malamai suka kawo a ilimi na musqalil hadis. Wannan kenan. Sa'annan kuma sai Imam Abdullah ibn Mubarak yake cewa al-isnadu min ad-dini walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Isnadi din nan a ce haddathana wa ne, addinin musulunci ne. Yace ba dan da wannan ba, da wanda yaso ya tashi ya faɗa abin da yaso. Amma kana tunanin in kace annabi ya ce, sai mu ce kawo isnadi, a ba isnadi a wannan littafi, ai littafi kaza da ko ka nuna mana, ya nuna mana sai mu ce meye matsayin shi, ya inganta ko bai inganta ba, sai an bi waɗannan matakan. To haka za a bi wajen matakan tabbatar da tafsiri na alqur'ani, hadisai kenan. Sannan a dawo cikin fassarar sahabbai, menene sahabbai suka ainihin fassara waɗannan ayoyi, menene ainihin abin da tabi'ai suka fassara, duk sai an dawo an dubi wannan. To daga cikin shurutul mufassir sannan ya san asbabun nuzul na ainihin ayoyi. Ba inda za ka samu waɗannan asbabun nuzul sai kamar littafai waɗanda aka rubuta akan haka, waɗanda suke tahowa tare da isnadinsu, kamar tafasir nasu ibnu jarir al-tabari da nasu ibnu abi hatim. Akwai kuma littafi da al-imam al-wahidi ya rubuta, ya sa mishi asbabun nuzul, kowace aya sai ce ga sababin saukarta, dalili sai ce haddathana wa ne kawo da isnadi. Wasu hadisan daga ciki za'ifai ne, wasu mawdu'ai ne, wasu munkarai ne, wasu mawqufai ne, wasu sahihai ne, wasu kuma sun kai ainihin matsayin hasan. To sai ka tantance, sannan ka ɗauko ka rinka fassara mutane alqur'ani da shi. To sanin sababin nuzul shi zai taimake ka akan sanin ma'anar aya. Wannan aya da Allah yake cewa illa an tattaqu minhum tuqa, ta sauka ne ga haƙƙin ainihin Ammar ibn Yasir da shi da makamantan shi, lokacin da ainihin kafirai suka tare shi yana yaro, sun kashe uban shi Uwashi Sumayya, uban shi Yasir sun kashe shi su, sai shi kuma suka kama ya suka mammare shi, suka ce sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ɗoro hannu a kai yana kuka, yana takaicin an sa shi ya zagi annabi, yanzu ba yana ta uwar da uban bane tukuna. Don fadainahu bil arwahi law kana yuftada, zaka ya daukar ranka da rayuwar babanka da babanka kace ya rasulullahi fadaituka abi wa ummi, na baka uwata da ubana, to yanzu ba yana ta uwar da uban dan an kashe su bane, yana ta an sa shi ya ci mutuncin manzon Allah, ya zai da rayuwar shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, yaya kake ji a lokacin da ainihin suka saka kai wannan zagi da wannan ainihin miyagun maganganu? Sai yace zuciyata tana cike da imani. Sai yace fa in adu fa ut, sun sake tare ka cewa ka zage ni ko ka ci zarafi na, in kaga imanin ka bai kai ka daure ka kasa zagin har su kashe ka da imani ba, sai ka sake zagin amma zuciyarka tana cike da imani. To sanin dalilin saukar ayar shine zai taimake ka wajen ka gane abin da ainihin ayar take nufi. Ashe ta sauka ne ga haƙƙin Ammar ibn Yasir da shi da makamancin shi, ina fata an gane. To amma ba mamaki shi'a gaba ɗayan abubuwansu sun ainihin saba wa ahli sunna, yadda kuka san tsakaninmu da kiristoci haka yake tsakaninmu da shi'a. Shi yasa duk sa'an da magana ta taso sai in ce musu, in dai da gaske shi'a ku shi'a ne, ba ku tunanin cewa mugun abu kuke yi, ku fito ku rinka karanta wa mutane tafsiranku da littattafanku na aqida da na hadisi da littattafanku na fiqhu, kuma kuna da awa mutane su taho su ba aqidanku kai tsaye kamar yadda mu ahli sunna muke budewa. Shi'a sun ce suna da alqur'ani daban wanda babu harafi kwaya daya a cikin ainihin namu da suka dauko, kuma suka ce ya ninka namu uku, sunan shi alqur'anul fatimiyya. Suna da littafan hadisai daban waɗanda ba namu ba, suna da littafan fiqhu daban waɗanda ba namu ba. Addinin mu gaba ɗaya ya sha bamban da nasu. Rannan na zo muku da littafin Khomeini nake karanta muku, inda Khomeini yake cewa sallar Juma'a ba wajibi bace a wannan zamani. Abin da ke wajibi ranar Juma'a shine sallar azhar. Yace koda kai sallar ainihin Juma'a kuma dole ka dawo ka ainihin yi sallar azhar, wannan shine daidai. Dalili sai yace saboda babu al-Imamul A'zam yanzu a duniya. Musulmi ba su da halifa kwaya ɗaya a duniya, tunda haka ne sallar Juma'a ba wajibi bane. Sai da nazo muku da littafin na karanta muku. Addinin mu ya sha bamban da nasu. To amma da yake munafikai ne, shi yasa wannan taqiyya da zindiƙan da munafinci ya cancanta a ainihin fassarata. Ma'ana kana boye wa mutane aqidarka, kana bayyana musu sabanin haka. Haka suke yi. Da haka suke yaudaro ƴaƴan jama'a. Ka zo a ce jihadi za a yi, za a kafa gwamnatin musulunci, wallahi ƙarya ne, wannan ba shi ne manufa ba. Asirinsu dai ya tonu, isu sun tona asirin kansu bana. Ina fata an gane. Sun ce ana yaudararsu ana cewa a taho a taho a taho a taho, jihadi za a yi, za a kafa gwamnatin musulunci, za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza. Sai wata rana sai ainihin shi'a daga Iran sai suka ziyarto su nan ƙasar nan Zaria, suka zo ABU. Sai suka ce to tunda kun ce za ku ainihin taimake mu wajen mu kafa gwamnati ta musulunci, to mu muna da wani gwarzo namu a wannan ƙasa, shine Shehu Usmanu Danfodiyo. Da littattafan shi guda 50 ku buga mana, za su taimake mu wajen mu karantar da kanmu, mu kuma ainihin tashi mai gwagwarmaya addini a bisa sunna. Sannan ku gina mana makarantu waɗanda za mu rinka karantar da mutane musulunci, muna ainihin yaɗa da'awarmu ta sunna. Mun ainihin kafa gwamnati ta sunna a wannan kasar. Suka ce daga wannan karan shikenan sai aka yanke wannan alakar. Ma'ana ba wai so ake a kafa gwamnatin akan karkashin Qur'ani da sunna ba, me ake so? So ake yi a za a kafa gwamnati wai a Najeriya a karkashin Shi'a. Ƙaryar ku ta sha ƙarya insha Allah. Ga littafan Shehu mun sa karatu. Ina fata an gane. Ma'ana za a kafa gwamnati ta alqur'ani da sunna kamar yadda dan fodiyo yayi a wannan kasar, kuma kamar yadda za mu ji nan gaba, ba zai yiwu ana tafiya da mutane an ki bayyana musu irin tafiyar da ake yi ba. Ina fata an gane. Ba zai yiwu kana jan mutane mu ba ahlus sunna bane, mu ba shi'a bane, mu duk inda muka gani kawai sai mu bi. Wannan na daga cikin taqiyya, wanda yace shi ba kafiri bane, shi ba musulmi bane, ni a sunan shi, sunan shi munafiki. Innal munafiqina fi ad-darakil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Ina fata an gane. Dole ne a bayyana wa mutane mu ne kaza, mu ne ahli sunna ba shi'a ba. Ina fata an gane. Allah ya shiryar da mu. To shi ne sai yake cewa wa fi takmulati tafsir Abdurrahman Suyuti ay takhafuhum, ma'ana dai halatta kununa wa kafirai soyayya ba ko kadan sai dai in kun shiga halin tsoron su. Makhafatan, tsoro wanda yake ainihin wato ya kai matuka. Falakum muwalatuhum, to a wannan lokaci kwa iya nuna musu soyayya bil lisani dunal qalbi, da harshe ba wai da ainihin zuciya ba. limalan yace wa hadha qabla izzatil islam, wannan fa duk ana magana ne kafin daukakuwar musulunci. Wa yajri fi baladin laysa qawiyan fiha, kuma yana gudana ne irin wannan a ainihin wato kasar da ta zama musulunci bai da karfi, ba musulunci ke gudana ba, amma inda ya zama musulunci ke da karfi, musulunci ke gudanar da kasar, a wannan hali ba yadda za ku nuna a kafirai cewa dukkanmu da ku tafiyanmu daya, a'a bai halatta ba. Wa fi tafsir al-Khazin, a cikin tafsir al-Khazin al-Imam al-Khazin yace wa taqiyatu la takunu illa ma akhawf al-qatl ma salamatin niyya, yace bai halatta a nuna taqiya a ko ina ba sai a halin da mutum ya shiga na tsoran kisa, amma dan mari, dan zagi, dan wani abu ba kisa ba, bai halatta ka nuna taqiya ba, shi ma in a halin kisa din ne sai in kaga zaka kubuta da kyakkyawan niyya da kyakkyawan imani, an gane ko? Amma in ka tabbatar ba za ka kubuta da ainihin imaninka ba, ba wannan halin taqiya din bai halatta ka nuna ta ba, sai ka nuna kijewarka akan addinin musulunci in yazo a kashe ka akan haka din, iyakacin dai abin kenan. Wannan saukin kuma ma mu kadai ne al'umma annabi akai mana fa, sauran al'ummomin annabawa ba a yi musu rangwame ko rahusa ko kadan daga haka ba. Dan yazo a cikin wani asari inda Salman al-Farisi yake bada labari wanda yake hukuncin shi marfu'i, cewa wasu mutane guda biyu suna tafiya, sai suka zo za su wuce wasu kafirai suna bautar gunki, sai ainihin waɗannan kafirai suka ce mu mun kafa sharadi duk wanda zai wuce wannan guri bai isa ya wuce ba sai ya dau wani abu ya yanka don girmama wannan gunki. Sai waɗannan ainihin muminai wannan yace shi bai da abin da zai yanka, sai suka ce ko kuda ka kama ka gutsura kanki da nufin girmama gunki din, sai ya kama sai ya gutsure, da ya mutu sai Allah ya saka shi a wuta, ma'ana Allah ba zai karbi uzurin shi ba, su ba taqiya a halinsu. Dayan kuma aka ce kai ma ko kuda ka samu ka kashe mana idan ainihin baka da abin da zaka yanka dan girmama wannan gunki, sai ya ce ba zai wa ainihin kowa yanka ba sai ga Allah. Kun ga anan aida sai samu yayi taqiya, sai kama sai gutsure da nufin ainihin zuciyar shi tana cike da imani, amma Allah ba zai karbi uzurin shi ba, sai ka kashe shi kuma sai ya shiga aljanna. To sai aka samu su ashe Allah ya tsaurara musu ne, su ba a yi musu sassauci irin wannan ba ma, shine ainihin can karshen suratul baqara, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Allah kar ka rike mu idan muka yi mantuwa ko kuma muka yi kuskure, kar ka kama mu da laifi, an gane ko? Sa'annan rabbana la tuhammil alaina isran, Allah kar ka dora mana tsauri da wahala da tsanani kama hamaltahu alal ladina min qablina, kamar yadda ka dora wa addinan da suka zo kafin mu. Annabi yace duk sa'an da aka karanta sai Allah yace na karba addu'arku, kakka dora mana tsanani ya Allah, sai yace na karba, kakka kama mu da kuskure ko abin da muka yi ainihin wato da mantuwa, sai yace na karba. Shi yasa duk halin da ya zama musulmi ya ainihin shiga, in ya ga cewa gaskiya ba zai iya daure wahala ba saboda kisa da za a yi mai, sai faɗa abin da kafirai suke so da harshe, amma zuciyar shi na cike da imani sai ya haye. Malam yace summa hadhihi taqiyya ruqfa, Shehu yace amma fa ka sani da cewa wannan taqiyya da aka ce kai, ma'ana ka boye imaninka ka bayyana musu abin da suke so, sauki ne da rahusa da rangwame akai maka. Falau sabara hatta qutila kana lahu bidhalika ajrun azim, da a ce mutum zai hakura a kashe shi akan ainihin koda da harshe ma bai bayyana yarda gare su ba, to wannan zai sa ya samu lada mai girma a gurin Allah. Summa qala, sa'annan sai malam ya ci gaba da cewa wa ankara qaumun taqiyata al-yawm, amma wasu mutane a wannan zamani sun ce ai ma bai halatta ai taqiya ba, sun yi inkarin ta a wannan zamani. Wa qalu, suka ce inna ma kanat taqiyatu fi jiddati al-islam qabla istihkam ad-din wa quwwati al-muslimina, suka ce inda kawai ake yin taqiya shine a farkon musulunci, sa'an da ake shan wahala a musulunci, qabla istihkam ad-din, lokacin da addinin musulunci bai samu hukunci a hannun shi ba, wa quwwatul muslimina, kuma lokacin musulmi ba su samu karfi ba. To wasu suka ce ainihin a wancan zamani ne ake yin taqiyya. Wa amma al-yawm, amma a yau fa, faqad a'azza Allahu al-islama wal muslimina, Allah ya daukaka musulunci da musulmai, fa laysa li ahli al-islami an yattaqu, saboda an yattaqu bi halatta ga ainihin wato wadanda suke musulmi bane su ainihin ji tsoron wani kafiri, ina fata an gane, min aduwihim, su ji wani tsoron ainihin makiyinsu. Intaha, bayani ya kare wanda aka dauko daga tafsirul Khazin. To idan zamani ya juya
kasa ta zama kasar musulmi ke da karfi da iko da komai, to sai a dau wannan hukunci kenan. Ba wata dabara da musulmi za su nuna don su kubuta daga kafirai tunda suke da karfi. Amma matukar zamani yana nan cewa kafirai sun turmusha musulmi, to in suka tare ka an yi maka sauki akan ka faɗi abin da ainihin suke so don ka kubuta, amma da zaka cije akan su kashe ka da imanin ka, da wannan shine yafi falala. To wannan shine ainihin ƙarshen fasalin da ke magana akan haramcin nuna soyayya ga waɗanda suke ainihin kafirai ne ko kuma mushrikai ne da ainihin dukkan nau'o'insu. Ina fata an gane. To amma wannan ainihin babi yana da faɗi ƙwarai da gaske, ma'ana babin da ke magana akan nuna soyayya ga kafirai da mushrikai da kuma waɗanda suke murtaddai. Malamai sun yi sharhi sun faɗaɗa wannan ainihin babi, shine za mu ainihin karanto abin da malamai suka ce a takaice dangane da sharhi akan wannan babi. Malamai suka ce nuna soyayya ga kafirai dai haramun ne Qur'ani da sunna da ijma'i kamar yadda muka ji. Amma sai suka ce nuna soyayya din da kiyayya ga nuna soyayya din ga su kafirai, to ya karkasu kashi-kashi har zuwa kashi goma, kowane ɗaya daga cikin goma din nan haramun ne, bai halatta musulmi ya nuna wa kafirai ba. Na farko aka ce at-tashabbuhu bihim fil malbas wal kalami wa ghairihima, mutum ya kamantu da kafirai a wajen tufafi da wajen magana da kuma wajen wasu ɗabi'u na kafirai, wannan ma nuna musu soyayya ne. Ma'ana ka rinka sanya kaya na kafirai, shirt, jacket, overall da hula na sallah da duk irin kaboyi da sauran kayansu na kafirai, duk wannan yana daga cikin ainihin kamantuwa da kafirai, wanda yake ainihin shari'ar musulunci ta wajabta, dole ainihin ka nuna musu kiyayya akan haka. Me yasa baka sa shirt, baka sa jacket, baka sa kaza, baka sa kaza? Sai a ce saboda kayanku ne na kafirai, mu kuma musulmi makiyanku ne, ba mu san ku, dan haka kayanku ma ba mu so mu sa. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito, sai ya ga ainihin wasu manya-manyan dattawa, wannan ya sa jacket, wannan ya sa shirt, wannan ya sa hana sallah, wannan. Sai annabi ya ce, ya ku taron dattawan ansarai, ku daina sanya kaya irin na kiristoci da fastoci, domin duk wanda ya shiga irin ta wasu mutane to ya zama ɗaya daga cikinsu. To akwai littafi wanda Shehu Usman ya rubuta, ya sa mishi tamyizul muslimina min al-kafirina. A cikin wannan littafi Shehu Usman ya tabbatar da cewa dukkanin musulmin da ya dauki kaya irin na kafirai ya sa, wannan ya zama kafiri koda ba da niyyar koyi da su ba. Sunan littafin kenan, tamyizul muslimina min al-kafirina. Ana nan wata ran karatu zai zo kanshi, mun ce dama wannan rana mun aje ta sunanta Shehu Usman dan Fodio Day. An gane ko? Shehu Usman dan Fodio Day, ranar Shehu Usman ce wannan, duk abinda ba a karanta nashi ne za a sa. To wata ran karatu zai zo kan wannan littafi tamyizul muslimina min al-kafirina, za ku gane cewa malaman kasan nan sun ci amanar jahilan kasan nan da suka boye irin waɗannan littafai, ba su karantar da su a jama'a. Don wannan littafi irin waɗannan littafai Nurul Albabi ba kamata ya ce sai a lungu za a karanta, a gaure ina karanta a ce to kai hankali fa, kai hankali fa, ka boye kun wannan ba zai yi yanzu ba. Ta ce za kai wannan yanzu ba za ka ci tuwo ba. Kaga ya ce taron suna ɗin da ake ba daidai ba ne, to in ba a ci tun ba ce taron suna ba, kai kai za ka iya sayan goro naira biyar kwaya ɗaya, amma in ka je za ka ci ko aljihun garan ka. Mun fahimta ko? Za ka kwaso waina da ƙosai daga gidan sadaka addu'a uku za ka kawo iyalinka, in ka karanta mutane ba kyau. To kaga ba za ka ci ba, saboda haka wannan mun karantar da kai ne, kaje kai ma ka sa a ƙarƙashin akwati moti, ƙarƙashin fanti moti za ka sa a ƙarƙashin akwati, wai malamin ne da ya karantar da kai yake kwaɓaka, to wannan fa ba na yanzu ba ne. To asiri ya tono tunda yan izala sun iya karatu. An gane ko? Sai malam ya ce fayahrumu tashabbuhu bil kuffari fi ma huwa min khasa'isihim min adatihim wa ibadatihim simatuhum wa akhlaqihim ka halqil lihi. Malam ya ce haramun ne musulmi ya kama ya shiga da kafirai da dukkan al'adun kafirai, duk wata al'ada ta kafirai wajibi ne ka guje ta, duk wata ibada ta kafirai wajibi ne ka guje ta. Shi yasa jiya mun fara muku magana akan mandiri. Asalin mandiri din nan addinin kafirai ne, addinin maguzawa ne. amma za mu zo muku da littafi za mu karanta muku dalla dalla filla filla insha Allah ta'ala ko a darasin mu na gaba ko kuma wata rana daga cikin waɗannan ranaku da muke karatu. Za ku ji addini ne na kafirai bai halatta musulmi su shiga irin wannan addini ba. Shi yasa muke mamakin mutanen da suka ce sun yarda da Shehu Usmanu amma suke yarda ake bugun mandiri a masallatansu. Akwai abin mamaki, suna cewa su malikiya ne suke yarda ake bugun mandiri a masallatansu tare da cewa al-arba'atul mazahibu gaba dayansu sun hada akan cewa duk masallacin da aka buga mandiri ko da so ɗaya ne gangal 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 shikenan ko an yi sallah Allah ba zai karba ba. Wanda ya buga mandirin nan ko ya kabi shi sallah aka ce har abada sai ka saki, bai halatta ka ciyankan shi ba. Aka ce in ka ciyankan shi sai ainihin ran da ka gama kasa ya wannan abin da ka ci gaba ɗaya sannan za ka yi sallah Allah ya karba. In ya ɗaura aure har abada zina kake da wannan mata. Za mu zo da littafi za mu karanta akan haka. Kuma za ku yi mamaki, akwai wani daga cikin shehunai na sufaye ma ya rubuta littafi wanda ya kafirta ƴan mandiri bujibujiye da su wallahi. Sai mun halarto da wannan darasi za mu zo da littafan za ku gani. Shehu ne daga cikin shehunai na sufaye a ƙasar Masar. To duk inda ka ga ɗan mandiri ba ma guje ne. Mun gane ko? To wajen ibadojinsu wajibi ne ka guje su su kafirai. Sai malam ya ce da kuma ɗabi'unsu kamar ne, sai yake kamar aske gemu. Aske gemu mushrikai ne ke aske gemu. An gane ko? Wa italati shawarib da kuma barin gashin baki, ka ga gashin baki zagege haka kamar hancin rago amma kuma ba gemu. Ina fata an gane. Wa ritanati bi lughatihim illa indal haja, malam ya ce da kuma ka matsawa kanka akan sai ka koyi yarensu. To wannan ma duk yana daga cikin kama da koyi da kafirai. Malam yake sai dai fa in bukata ce ta kawo haka. Kamar turanci ko faransanci ko duk wani yare na kafirai in ba bukata ta kawo ba me zai hada ka da shi? Sai ga mutum in yazo turanci yana so sai yayi yadda za a ce golden voice, amma in yazo larabci in ya tsaya sallah sai kaga kai ka ce yau aka fito daga shi daga dutsen Maguzawa. Sai ga ya tsaya, wannan kafa ta kalli gabas maso arewa, wannan ta kalli maso kudu, sannan yana waiwaye, ya zaki hannu yana wasanni, yana motsa makulli yana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din. Wai wannan bai damu anan yace zai gyara muryar shi karatu mai dadi ba, amma in yazo turanci sai ya tsaya ya kalkale yana kiyaye inda ake yin ainihin kalkala, ana kiyaye inda ake hawa ana sauka, duka sai ya kiyaye. Wa fi hay'atil libas da kuma koyi da su kafirai a wajen tufafinsu, wal akali washurbi da kuma wajen cin abinci da wajen sha, duk haramun ne kai koyi da kafirai akan waɗannan abubuwa. To sai malamai suka ce eh kafirai suna ci da cokali biyu ko da cokali da wuka, ana tsakanin ana yankanin hagu da dama su kafirai suke ci. Kaza haka za ga musulmi ya lalace shi ma ne, wai ai shi girman kwatas ne, girman kwata kwata ko girman kwata ne. Allah ya kiyaye. To sai aka ce sai dai a halin da aka shiga irin wannan hali, lokacin sanyi ya halatta sai ka kawo dogon riga sai ka aza kwat a kai. A nan su ma kansu kafirai in sun ganka dama za su ce ka buga ba kai shiga irin tasu ba. Ka kawo kwat ka ka kawo jaka daɗi ka. To an sa ganka sai su ce a haza laisa minna, haza minal muslimin. To alhamdulillah shi kenan. Guri na biyu wanda yake daga cikin gurare goma da shari'ar musulunci ta haramta ainihin a nuna soyayya gare su, al-iqama fi biladihim, mutum yaje ya zauna a kasar kafirai, wa adam al-intiqal minha ila baladil muslimina li ajali al-firari bid-din, mutum ya zauna a kasar kafirai ya ki tashi ya bar wannan kasa ta kafirai ya zauna a ciki, ya zauna ana kafirci kuma bai da damar ya bayyana addinin shi, don mun yi sharhin wannan matsala a jiya. To wannan ainihin yana daga cikin nuna soyayya a gare su. Guri na uku, as-safaru ila biladihim li ghardin nuzha wa mutu'atin nafsi, mutum ya tafi kasar kafirai America ko Ingila ko ainihin kasashen Jamus da Faransa don zuwa kawai nishadi da yawon ziyara da kuma ainihin hutawa. Malam yace to duk wannan ainihin haramun ne. Shine yace wa safaru ila biladil kuffari muharramun illa inda darura, haramun ne ai tafiya zuwa kasar kafirai sai dai inda larura, kamar wacce larura
kal ilaj, kamar mutum ya tafi neman magani kasar kafirai, wannan ya halatta. Idan babu ainihin a kasar muminai, kasar musulmi sai ka tafi kasar kafirai, sai ai maka magani ko ai maka operation ko ai maka duk wani abu wanda yake ya halatta. Suna da kashin mutum ba? Wattijara, da kuma mutum ya je ya siyo kaya ya kawo kasar su ta musulmi, ka je kasar kafirai sai ka kawo kayan da yake babu a kasar musulmi, to wannan ya halatta. Amma mun jiran nan shehu yake ka je ka zauna a can kasar kafirai kana saye da sayarwa, wannan bai halatta ba. Amma ka je ka ainihin sayo abin da zai amfani yan uwanka mumine ka kawo musu, wannan ya halatta. Ina ba da an gane. Wata'alim للتخصصات النافعه التي لا يمكن الحصول عليها الا بالسفر اليهم. فانن كما يعلمت كتفي قصر كافري دان كوي علمومي ماسو امفاني ودان دا باب سو ا قساشن مسلمي دان كجي كا قوري سي كزو كا امفانر دا ان اوانكا مسلمي. فيجوز بقدر الحاجه سورا هكا لوكاتين دا بوقاتك تبيا كا غما كوين ابين دا كاكي تو يعلمت سي كا تهو. واذا انتهت الحاجه وجب الرجوع الى بلاد المسلمين. دزارن كا غما wannan bukata sai kuma wajibi ne ka dawo zuwa kasar ku kasar musulmi. To wannan kenan. To shine mallan yace amma matakar lokacin da kake zauna a can kasar kafirai, karkace yanzu ka zo kasar Ingila ko America, saboda haka kai ma yanzu dole ka rinka bin dabi'u irin nasu. A'a, dukkan dabi'u irin nasu, koda kana kasar kafirai ko wani ilimi wanda ba shi a kasar ku, dole ka rinka tabbatar da su a wannan kasa. Ina fata an gane. Na hudu, i'anatuhum wa munasaratuhum ala almuslimina wa madadihim wal zabb wa zabb anhum. Yace yana daga cikin nuna soyayya ga kafirai ka rinka ainihin taimakon su akan musulmi, sannan kuma kana ainihin budewa musulmi asirai, kana budewa kafirai asiran musulmi, kana ainihin kuma kare kafirai a wurin ainihin musulmi. Duk sanda aka zo za a yi taro na musulunci, sai ka ce to ku tuna fa cewa akwai kafirai fa, su ma fa kaza kaza, wato kai ne wakilin su, kana kare su kenan. To wannan dai yana daga cikin ainihin nuna soyayya gare su wanda Allah ya hana. Sai mallan yace wa hadha min nawaqidil islam wa asbabir ridda, wannan ma yana daga cikin abubuwan da ke warware musulunci, kuma yana daga cikin abubuwan da ke sa mutun ya ridda. Na'udhu billahi min zalika, Allah ya tsare mu. Ma'ana duk sanda ainihin kake taimakon kafirai, kake tona wa musulmi asiri a wurin su, kake kuma kare su kafirai, to kai ridda kenan, ka zama kafiri, sai kai marmaza ka dawo. Na biyar, al isti'ana bihim wa thiqa bihim wa tawliyatihim a almanasib allati fiha asrarul muslimina. Ka dauki kafiri ka dora shi a wani mukami wanda zai rinka sanin ainihin asiri na muminai, wacce kafihim bitanatan wa mustashawirina, ka dauke su su zama ainihin su ne na dama da kai, su kake neman shawara a wurin su. Ka kawo kafiri ka aje, shine permanent secretary dinka, shine minister of defense, shine kaza, shine kaza, duk inda asirai na musulmi yake ka kawo kafiri ka sa shi a wurin. In za a yi shawara, kafiri ne babban ainihin mataimakinka, shine ainihin amininka. To wannan ma yana daga cikin abubuwan da suke nuna kana son shi kenan. Don haka Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, ya ku mu'mine kar ku dauki wasu masoya kuna bude asirin ku gare su, waɗanda suke su ba daga cikin ku suke ba. La ya'alunakum khabala, duk sa'an da wani sharri ya nufato ku, su ba za su kauda shi gare ku ba, tunda sun san asirinka, sun san inda za su bullo su maka makirci. To duk sa'an da sharri ya taso, sai su bude mai hanya ya tawo kai tsaye, dan sun san zai kai gare ka. Waduma anittum, duk abin da zai saka ku a bala'i da wahala, to shi irin waɗannan makiyanku suke ainihin bukata. Qadbadatil baghdha'u min afwahihim, kiyayya da gaba fa sun bayyana karara daga bakin kafirai cewa ba su son ku. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, abin da kafirai suke fadi na kiyayya yana da yawa ko? To amma abin da suke kudurcewa a zuciyarsu na kiyayyan kuma yafi wannan yawa da girma. Qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qiluna, ya ku mu'mine in dai kuna da hankali to mun bayyana muku ayoyi sai ku hankalta. Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, ku musulmi ga kunan kuna nuna soyayya ga kafirai amma su ba su son ku. Sai ka ji babban mutum ya fito, babban ma'aikacin gwamnati ya fito yana cewa babu bambancin addini, da mu da su duk ɗaya ne, kasa ɗaya, al'umma ɗaya, jahannama ɗaya a ranar alkiyama kenan. Eh, wannan khabarul mubtada kenan. Ko khabarul mubtada din shine kasa ɗaya, al'umma ɗaya, kabila ɗaya, yare ɗaya, khabar kenan. A mubtada kenan. Wal mubtada la budda lahu min khabarin. To khabarul mubtada wa huwa marfu'un ala al-jahannamiyya. Wannan shine ne irabin su kenan ko?
fadammu ila aljahim, ko to shine su suna ainihin kin ku kuma kuna san su. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, kuma ku kun yi imani da dukkan littafin da Allah ya saukar, Qur'ani kun yadda da shi gaba daya, kun yadda da Taurat da Injila, amma su ba su yadda da naku littafin ba. Mun fahimta ko? Shine wani kafiri sai yazo sai ya samu wani musulmi, yace ku musulmi kuna da zalunci fa, kun ce ya halatta ku ku auri matan mu, amma kun ce mu bai halatta mu auri matan ku ba. Sai yake yi abinda yasa ya halatta gare mu mu auri matan ku, saboda mu mun yadda da annabin ku Annabi Isa gaskiya ne, mun yadda da Attaura gaskiya ce, idan kuma kun yadda da Annabi Muhammad gaskiya ne, Alkur'anin mu gaskiya ne, shikenan kun musulunta, sai mu ba ku ƴaƴan mu ku aura. Sai ya shuruto me zai ce, an gama da shi. Sabu hitan ladhi kafar wa idza laqukum, idan suka hadu da ku qalu amanna, sai su ce ai mun yi imani. Wa idza khalaw, idan ku suka bada baya suka tafi, abdu alaikumul anamila min alghayb, sai su rinka tizan yatsa saboda haushin ku da suke ji, ba yadda za a yi sai ka wuce sai a girgiza kai ai daki a buga kafa a ce Allah ya tsine ka waiwayo me aka ce, sai ka ce a wallahi bari abun duniya ne mun yawa, shikenan aje. Qul mutu bi ghaibikum, Allah yace ku mutu saboda bakin cikin ku ya ku kafirai. Inna Allaha alimun bi zati sudur, Allah ya san duk abin da ke cikin kirazan ku. In tamsaskum hasanatun, duk sa'an da wani abin alheri ya same ku ku musulmi, tasu'uhum, sai kafirai da mushrikai sai su rinka bakin ciki. Duk wanda ya shartanci da wannan sharadi, duk sanda musulmi suka fada bala'i yake farin ciki. Wa in tusibkum sayyi'atun, idan wani mugun abu ya same ku ya farahu biha, sai su rinka farin ciki. Duk wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu ya zama kafiri fa. Duk sanda aka ce musulunci ko musulmi, mugun abu ya same su sai ka koma kana dariya, kana buga kafa, kana tashi. Duk sanda aka ce abin ainihin wato alheri ya faru musulmi, sai ka rinka bakin ciki, ka fita musulunci fa, batata sai ka dawo. Allah ya shiryar da mu. To shine ainihin malam yake cewa bai halatta a ɗauki ainihin kafiri a saka shi a wurin da zai rinka sanin asirin musulmi, a ba kafiri mukami ba. An gane ko? Shi yasa Allah ya ji ɗan sardauna, dan ji ɗan kwarai, namiji uban ƴan boko. In ya zo ya samu kafiri, ga Jacob a kan kujera, ga Abdullahi shi ne ainihin tafis ɗin shi, sai ce Abdullahi ya karanta Fatiha a ji, ko ɗan badan da mawaye, alhamdulillahi, naka bai riɓewa ka yanke kayan. To karanta Ayatul Kursi, in ya karanta zai ce to, kai wanga Jacob sako. To kai Abdullahi hau bisa teburin ga, kai Jacob zama tahe. Namiji uban ƴan boko kenan. Yawwa, to haka ake so. Shine sai ainihin Imam Ahmad ya ruwaito hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari. An gane ko? Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta wa Sayyidina Umar wasiqa. Shi Abu Musa an nada shi gwamna ne. Yace mun rasa wanda zamu dauka ya zama mana permanent secretary a gwamnati, amma mun samu wani kirista ya iya rubutu da karatu, don haka mun dauke shi. Sai Umar yace Allah wa darai da abin da ka aikata ya kai Abu Musa. Yace baka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, da yahudawa da kristoci kanku dauke su, saboda su ne masoyanku, ba'dhum awliya u ba'dhin, saboda suna nuna soyayya ga junansu, to ku kar ku nuna soyayya gare su. Ya zaka dauki musulmi kafiri ka dora shi akan ainihin mukamin gwamnatin musulunci. Alat takhassa hanifan, dan me baka dauki musulmi ka dora a wannan guri ba. Qultu ya amiral mu'minina li kitabatahu wa lahu dinahu, sai ce ya amiral mu'minina, aini na dauke shi ne mun aiki a matsayin shi na sakatare kawai, amma addinin shi ba ruwana da addinin shi, kuma ba mu da wani musulmi da zai zauna a wannan kujera. Sai Umar yace Allah wadaran irin wannan abu da kake fadi ya Abu Musa, idan wannan kirista ya mutu kuma ya ba ku yi, ya ba aiki nan in ya mutu, a ce ga musulmi wai saboda bai iya turanci ba, zaka dauko ka saka shi a wuri ba, sai a ji dauko kafiri ya iya turanci, kuma wannan office ne ake magana da turanci, ku gaya mini, duk office din da kaje ka samu zaka samu da yaran da ya karfi a wurin da shi ake yi, idan da Hausa ne, in Arewa ne Hausa zaka samu a ne, idan cikin Borno ne Barbarci zaka samu su ne, idan ka je Sokoto ne zaka samu da Sokotanci suke maganar su, idan ka tafi Yarabawa Yarabanci suke a office, duk kasan nan babu office din da za a zauna da wani da wani a ce turanci tsura shine yaran da yake jagoranci a wannan ma'aikata, babu. to wannan tunda ya dan samu ya dan yi aji shida aji bakwai ko primary ya dai dan iya badar da ba sa hannu bane kawai sa hannu waye zai iya ba suka sa shi ya rinka sa hannu din ya zama a matsayin shi na musulmi kuma ka rinka jawo hankalin shi muna jawo ku ne kusa saboda in ba mu ya zama ku ne kuma ku rinka daukan kishi irin wannan shine abin da waɗannan arnan suke dauka ba wai cancanta suke bi ba a'a waye nasu duk wata ma'aikata da ka sani ta federal sai ka samu arna sun haye ta sai a jawo sai kaga arne degree ne da shi ma'ana da degree aka dauke shi amma bai iya turanci mai kyau ba sai pidgin english broken yake yi me yasa dama certificate din na wani ne yaje aka dauke shi aiki da shi ina fata an gane to abin da yake wajibi akan musulmi kenan su rinka jawo nasu idan makin jarabawa ka zo sai kaga waɗannan ƴaƴan musulmi ne to kai kokari ka kauda kai akan wasu abubuwa duk yadda za a yi ka dora musu maki din da za su haye haka kafirai suke yi in kai wannan bakai zalunci ba bakai adalci kuma na ƙasa da kai dinnan ka rinka jawo su kana hira da su muna wannan guri ne dan mu taimaki addinin Allah kuma ku dauki wannan manufa ko ba mu karku sake kafirai su matso duk inda kafiri ya taho ku tunkuɗe shi ina fata an gane wallahi matukar ba wannan halin musulmin suka dauka ba shine Allah yake cewa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to dadin fasadi wai kafiri ma da mutum zai dauka a matsayin sakataren shi wai sai dauko kafira shi yana uwa daka office din ita tana falo kuma sai a sa kuba sai a kulle kofa ta farko sai ta dafo mishi ti ta taho ayi wasa ta kuna sakatare shi ce kuma shine officer wallahi kiyaye saboda haka shari'ar musulunci ba ta yadda kafiri ko kwaya ɗaya ya shigo cikin harkokin addini na musulunci ya taimaka wa musulmi ba imamu ahmad da muslim sun ruwaito hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ran da ya fito yakin badar sai wani mutum cikin mushrikai sai ya biyo shi ya ce ai na biyo ka ne dan in taimake ka ni ma zamu ainihin in samo ganima tare da ku sai manzo Allah ya ce kai imani da Allah da manzo Allah sai ya ce a'a sai manzo Allah ya ce koma da zan nemi ainihin kafiri ko mushriki ya taimake ni akan yaki da ainihin wasu kafirai din ba saboda haka waɗannan wurare suna daga cikin abubuwan da wajibi ne sai musulmi su kula an gane ko sa'annan musulmi ya dauki boyi a gidan shi kafiri ko kafira shi zai maka tarbiyyar yara shi zai maka akaza shi zai maka kaza dole yana nan yana harbin yaran nan naka da dabi'u a hankali ko kafiri shine direban ka shi zai rinka kai yaran ka makaranta dukkan dabi'un su duk inda kafiri yake fashi malaman su pastocin su da sauran suna tunasar da su duk inda kake fa kai wa addinin ka aiki musulmi ne in ya shigo office sai ya ce to ba addini anan aiki ne na gwamnati ba kalmi ka je tsaye sai ya jawo hankalin ka a kiristanci mota za su shigo daga zamur zuwa nan sabon gari suna shigowa sai su fare maka wa'azi ranar lahadi ga su nan sai su taho kana zaune a kofar gidanka sai a zo a same ka ya baka yar takarda a ce ga shi jiya sako ya sauka daga sama sai a ci gaba da maka jawabi sai su tafi asibiti je su kai ayaba lemo kuɗi suna baiwa marasa lafiya suna jan hankalin mutane waɗannan abubuwan duk musulmi yake wajibi akan su rinka yi wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sa'annan yace sai ce wala takunu la yake cewa wal takum minkum ummatun wa takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa yu'minuna wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah ina jin karshen ayar kenan wa ulaika humul muflihuna a samu wasu daga cikin ku su zama mutanen kirki mu'mine nagari su rinka yin aiki na alheri suna kira mutane zuwa ga aiki na alheri suna jawo hankalin mutane wajen aikata aikin alheri suna hana su munanan ayyuka ina fata an gane in muka lura dukkan waɗannan ɗabi'u sai kiristoci suka ɗauke su sai kiristoci sai su zo su bude asibiti in suka bude asibiti da farko asibiti da aka yi asibiti a Usasa sai aka sami shi Usasa hospital dan kar wani musulmi ya kyame shi yanzu da suka tabbatar sun gama kama mutane a hannu sai suka koma da sunan shi St. Luke's sai suka koma da sunan shi na kiristanci ba ka samu musulmi ba su da asibiti kwaya ɗaya wanda yake an kafa shi ne na musulunci Islamic clinic Islamic hospital babu wannan sai wani musulmi a samu ya danyi haka, amma dai ba da sunan musulunci ba, shi ma ƙarshe kafire ne zai kwaso suna aiki. Abinda aka guda an koma gare shi, duk taruwan nan tamu muciya cikaji gaba ɗayan sabon garin local government, musulmin da muke ciki mun tabbatar mu ne da majority, amma babu chemist kwaya ɗaya da sunan musulunci wanda yake ya kai ya kawo. Sai kwanan nan aka dan fara gwadawa ba laifi la ba asa, wa idza shadda shada'id fihi ba'su. Yanzu wannan ba abun kunya bane, abun kunya ne, wajibi ne musulmi musan abubuwa irin waɗannan dan ainihin mu kauce daga gare su. Allah ya kiyaye. To mallan ya ci gaba da cewa na shida daga cikin guraren da ake so musulmi ya kyamaci kafirai, at-tarikh bi tarikhihim, ya zama duk sanda za ka yi wani abu sai ka rinka amfani da date na ainihin kafirai, kwanan watan kafirai, ba ruwanka da na musulunci. An haifa maka ɗa, abinda kawai za ka sa yau 7 ga watan January 1995 aka haife shi, amma hijiriya fa ba ruwanka da wannan. Ya ce wannan yana daga cikin nuna soyayya gare su, wajibi ne ka gabatar da tarihin musulunci wanda yake shine tabbas akan ainihin tarihin kafirai. Don wannan ainihin tarihi na miladiya ba fa tabbas bane, babu kristan da zai tabbatar maka tabbas 100% cewa an haifi annabi Isa ne a ranar 25 ga watan Disamba, babu. Ko yan Jehovah Witness sun yi musun wannan, an gane ko? Kamar yadda yake babu musulmin da zai iya tabbatar maka cewa an haifi annabi a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, ranar da suke maulidi, kirsimetin yan bid'a kenan malam, kirsimetin yan bid'a a cikin tsamushe ko? Babu inda aka yi ijma'i, matsala ce ikhtilafiyya, kuma sai aka dauki abu aful aqwali, sai da malamai suka yi maganganu tara dangane da wace rana ce aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka ce abin da ya kawo haka saboda a zamanin jahiliyan an haifi yaro ba a rubuta kwanan wata, shi yasa kawai sai dai a ce an haife shi a shekarar da aka yi kaza, shekarar da aka yi yakin giwaye, amma nawa ga wata ba su rubuta wannan, saboda kasirun minhum ummiyina, mafi yawancinsu ba su iya rubutu da karatu ba. Kamar yanzu ka duba da kyau, galibin wanda baban shi bai iya rubutu da karatu ba da zai je tambaye baban shi yaushe aka haife shi bai sani ba, sai dai kwatanci a ce shekarar da aka harbe Oronsi kawai shi kenan, sai a hau lissafi. Allah ya kiyaye. To shine mallan yake cewa bi tarihihim khususan at-tarikh alladhi yu'abbiru an a'yadihim ka tarikh al-miladi, mallan yace kamar ainihin wato amfani da tarihin su wanda yake ainihin suna amfani da shi wannan na miladiya 1995, ka rinka amfani da wannan gaba ɗaya ka bijirewa ainihin tarihi na musulunci. Wani da za a ce yau nawa ga wata fa bai sani ba, amma da zaran sarkin Sokoto ya ce Allahumma salli ala Muhammadin, an ga wata jama'a gobe za a yi sallah, Allah ya kara mana ruwan zama, Allah ya kara mana, shikenan sai ya ce ƙarya ne, ban yadda ba, ganin watan radio ne. Amma ana faɗi a garin su cewa an yi gobara a gari kaza, a gari kaza ta lashe dubunin da ke garin, gobe da asubahin fari za ku tashi ku ji baya garin, inda ya ji garin su ya kone a radio, kuma ya yadda da riwayar radio garin su ya kone, amma da yadda da riwayar radio an ga wata ba. Kan ba Najeriya ba ina kake ilimi, ka ba ilimin kuma ka koma kana ta kalidanci bin rijali, malami zai karantar da kai tun daga qawaidi har sai an kai muhtasar, an gane ko? Ran da aka ce an ga wata sai ka ruga da gudu sai ka faɗi alagawar da malam sun ce an ga wata mi, sai ce kai da bude sura Allah shikenan, sai ce to duk wannan karatun da ya amma muhtasar ya manta. Wallazi huwa ibaratun an zikra maulidil masih alayhi salam والذي ابتدعوه من انفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركه في احياء شعارهم وعيدهم مالن يتي امفاني ده تاريخي نا ميلادياتن نان متين يبجريو نا مسلمنتي wannan yana rayar da ainihin bid'ar su ne wanda yake asali bai da alaka da addinin annabi Isa din, saboda haka wannan kamar kana taimaka su wajen rayar tarihin su ne da kuma ainihin wato dabi'un addinin su na kafirci. Don haka yace sahabbai ba su amfani da wannan tarihi, tare da cewa suna da labarin abubuwan da kristoci suke, sai su amfani da tarihin musulunci. Ina fata an gane. to wannan ainihin ita ce gabar da zamu kwana insha Allah ta'ala. Sai kuma ranar Juma'a in Allah ya kai mu zamu ci gaba da bayanin ainihin daga na 7 da na 8 da na 9 da kuma na 10, sa'annan sai mu ainihin ci gaba da bayani akan kuma wujubi muwalatil mu'minina da Sheikh Usman zai bayani akai. Ina fata an gane ma'ana duk sa'an da aka raba ka cewa kada ka sake kai soyayya da kafirai, to sai kuma a ce to suwa za ka yi soyayya da su, su ne muminai su kuma kakkace su. To za mu bayani dalla dalla kuma game da karkasuwar soyayya ga ainihin muminai din, kamar yadda yake karkasuwar soyayya ga ainihin wato kafirai din akai bayani insha Allahu ta'ala. Sallu ala nabi. Sai ranar talata muna da karatun littafin Riyadus Salihin na al-Imam an-Nawawi insha Allah. Na'am. Aina fa? A'a. Karatun na Bukhari wani ke tambaya akan cewa ba karatu da daddare na abin nan a can kasuwa, muce a'a sai wancan ma sai mako na sama ne. Ma'ana sai rana yake insha Allahu ta'ala. An gane ko? Allah ya fi mana kurakuran mu. Waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane. Waɗanda suka gane Allah ya ƙara musu fahimta. Muna roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai, marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya, masu lafiya daga cikin mu Allah ya ƙara musu lafiya. Allah ya taimaki mu musulmin Najeriya wajen ainihin yin jihadi a ƙasar nan da tabbatar da gwamnatin musulunci a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna. Muna roƙon Allah ya taimaki ƴan uwanmu musulmi masu yin jihadin musulunci a dukkan ƙasashen duniya. Allah ya agaza mana gaba ɗaya wajen mu haɗe kanmu a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna. Duk wani ainihin wanda zai wargaza kan al'umman musulmi Allah ya shiryar da shi, idan Allah bai nufe shi da shirya ba, muna roƙon Allah ya tona asirin shi yadda musulmi za su gane shi su guje shi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله. ايه ان اجي ده ينزاني كرات